أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Asati da ya gabata an ta ƙarshen inda malam yake zancen wa min ajallu anwa'ul ibada, malam yace daga cikin nau'ika na ibadodi da Allah ya umarci musulmai da su aikata su da dukkan ta halittun shi, malam yace akwai addu'a wanda akan shi muka tsaya. Yanzu za mu ci gaba. Malam yace al-khawfu, da tsoro. Malam yace wa dalilul khawf qawluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah madaukakin sarki yana cewa kada ku yi tsoron su, wa khafuni ni kada za ku yi tsoro, in kuntum mu'minin, in kun kasance mu'minai ne. Ibn al-Qayyim yana cewa tsoro, tawakkali da ar-ragaba da ar-rahaba ibadu ne wanda mai zuciya ta take yin su, ba ibadu bane wanda gabban shi suke yin su. Su kuma ibadan da zuciya take yin su ibadu ne wanda ba su da wani lokaci ta kamar mai a koda yaushe wani ibadun yin sa yake, ba ɗaya bane da ibadun da gangan jikinka ne zai yi su, irin sallah, wani aikin haji da sauransu. Ibn Qayyim yake cewa ubudiyatul qalb a'azam min ubudiyatil jawarih, ibadar da zuciya take yi ta yi akan wa'inda gaban jiki suke yin su, wa aksaruha wa adwam, ta yi yawa kuma ta yi dawwama akan haka. Fa hiya wajibatun fi kulli waqt, ita wajibi ce a kowane lokaci. Tsoro, in aka ce tsoro, malamai sun kasa tsoro wajen gida hudu. Akwai tsoron da haramun ne mutum ya dinga yin shi, akwai tsoron da kuma kafirci ne shi, akwai tsoron da ɗabi'a ce haka ta mutum, akwai kuma tsoro dangane da ayyukan ibada da mutum yake yi. Mu ɗauki tsoro na fari wanda yake mi haramun ne mutum ya ringa irin wannan tsoron, shi ne mutum ya ringa tsoron wani zai iya yin tasiri a kan shi ne ya cutar da shi, kuma alhali mutumin ko bai nan ko wani abu kamancin haka. Kamar a ce ga wani mutum nan, a sa ma mutane tsoron shi a rai, in ma da niyan ya cutar da kai ko ya hana ka samu wani alheri, wani abu makamanta ka da shi, irin wannan tsoron ko malamai suka ce kafirci ne irin shi. Ka ringa ma wani irin wannan tsoron, shi kuma irin wannan tsoron Allah kaɗai ake ma shi, banda Allah ba wanda zaka ji tsoron shi alhalin da bai nan ko baka gan shi ba. Allah shi ne a duk lokacin da mutum yake, in a ina kake, daga cikin ihsan kenan, ka zamanto kana halartowa game da Ubangiji a zuciyarka cewa ne a duk inda kake Ubangiji na kallon ka. Sabanin mutum dole za nuna ma wani a ce wani ko wali ko wani shehu ko wani abu daban, alhali mutumin bai nan kuma a sama tsoron shi a rai, wani haramun ne mutum musulmi ya ringa irin wannan tsoron. Tsoron da yake haramun ne shi kuma wanda ba shirka bane shi, ka ringa yin tsoron ka faɗi gaskiya ko kai wani aiki ko kai wani umarni na aiki alheri, ka hana wani mummunan aiki, to he ka ringa yin tsoron mutane akan wannan abu, shi kuma tsoron haramun ne. Duk inda ka samu kanka, kada ganin huskar wani ko za a gaya ma wani ya sa ka ƙi faɗin gaskiya saboda tsoron shi, wannan haramun ne, bai kai na fara kafirci ba. Tsoro na uku, tsoro na ɗabi'a. wanda a ɗabi'ance haka yake. Misali, ka zo sallah ka kwanta, ka ga mota ta zo ma dole ka gudu. Ka je mize wani zaki ya kubuce dole ka gudu. Wani abu makamancin haka wanda a ɗabi'ance in baka gudu ba, sai a yi shakka cewa eske wani yana da hankali ba, ko yana da matsala akan kwakwalwar shi. To shi irin wannan tsoron ba laifi ba ne. Kamar yadda Annabi Musa ta bayyana haka, faharaja kha'ifan faharaja minha kha'ifan yataraqqab. In abu gujuru ma dole ka gudu. Shi wannan na ɗabi'a ne bai da matsala a kai shi. Sai tsoro dangane da harkar ibada, wanda kuma wajibi ne duk mai ibada ya ringa jin tsoron wannan ibada ta amsa ko ba ta amsa ba, ya ringa sa a ran shi. Daga ciki mana yake cewa ya ka hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha, take cewa ya Rasulallah, wa an Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha qalat ya Rasulallah, sai take cewa ya manzo Allah, sai ta karanta wata aya a cikin Alkur'ani inda Allah ya yi madaukakin sarki yana cewa wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila. Sai take cewa ya Rasulallah, shin wannan aya da suwa ake? A huwa allazi yazni wa yashrabu al-khamra wa yasrik, shin wannan ayat da Allah yake magana akan zakatan mutane zakatun suna girgiza, shin da suwa ake? Shin mutanen da suke sata, ko mutanen da suke zina, ko mutanen da suke shan giya? Sai manzo Allah yake ce mata, aya Aisha, ba da su ba ake. Wazalla yake cewa rajulun yasumu wa yusalli wa yatasaddaq wa yakhafu an la yuqbal minhu, mutum ne zo yi sallah yayi azumi yayi sadaka, wa'annan mutanen suna jin tsoron wannan ibadan da suke ka aje Allah bai amsa ba. To wannan ayat da su ubangiji da su Allah su ne ake magana akan su. Wallazina yu'tawna ma atau wa qulubuhum wajila, zakatun su suna girgiza. A takaice kenan daga wannan abin da ya shafi tsoro. Sai abu na gaba, ar-raja, kwaɗayi, mutum ya aikata wani aiki na ibada ya ringa kwaɗayin Ubangiji amsa. Wadalilu raja, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده لا يشرك بعباده ربه احدا. Allah yana cewa duk wanda yake son ya haɗu da Ubangiji lamun lahiya, falyamal amalan saliha, to ya aikata aiki nagari. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, kai ya haɗa wata Ubangiji da ta wani shi. Ar-raja, mutum ya kwaɗayi Allah ya amshi ibadun shi. Amma ni aiki ne za ka yi tare da neman Ubangiji amshi wannan ayyukan naka. Sai malaika misali daga ciki, malaika ayata Al-Qur'ani, qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim, Allah yana jan hankalin bayan shi waɗanda ne ke dan ya fusge su ka aikata wani aiki wanda ba shi ba. Sai Allah yake cewa la taqnatu min rahmatillah, kada ku yanke ƙauna game da rahmar Ubangiji. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allah yana gafarta dukkanin zunubai. Kwaɗayin mutum ya ringa kwaɗayin Allah ya amshi ibadun shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqun nara wa law bishiqqi tamr, mu ringa jin tsoron shiga wuta daidai da tsarin dabino mutum ya gani ya dauka ya bada sadaka. Fa in lam tajidu, manzo Allah yake cewa idan baku samu wannan ba, fa bi kalimatin tayyiba, ko da kalma mai kyau, kama dan uwanka wata kila za ta amfane ka. Misalin raja, mutum ya yi ibada Allah ya amsa, mutum ya zo ya yi sallah, yana kwadain Allah ya bashi lada akan wannan sallar tashi. Mutum ne yake tuba zuwa ga Ubangiji, yana kwadain Allah ya amshi wannan tubar tashi kuma Allah ya sakanta mishi da aiki nagari. Mutum ne yazo au hafiz ala awamirillah, mutum ne yake kiyaye dokokin Allah, yana nisantar ayyukan sabo da Ubangiji ya hana shi. Me yake kwadai a wajen Ubangiji? Allah ya sa shi aljanna. Mala yake cewa faman kana yarju liqa'a rabbihi, duk wanda yake fata ya gama da Ubangiji shi lamun lahiya, to ga sharadin, falyamal amalan salihan, to ya aikata aiki nagari, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, kada ya gama Ubangiji tare da Allah a cikin ibadun shi, shirka kenan. Wanda duk laifin da mutum yayi yana iya tuba a kowane lokaci, ya daina wannan ayyukan ya zamana lafiya. Amma ne in mutum ya mutu yana shirka, shi ne matsala. Inna Allah la yaghfiru an yushrika ma'ahu wa la yaghfiru, inna Allah la yushrik, inna Allah la yaghfiru an yushrika ma'ahu, Allah baya gafarta wa mutumin da ya haɗa shi cikin ibada. Sai ma na haɗa wasu abubuwa guda uku, akwai al-hub, akwai al-khawfu, akwai ar-raja, akwai so, akwai kwaɗayin karɓar aiki, akwai tsoro. Wannan abubuwa guda uku Allah ya haɗa mana su a cikin suratul fatiha. Allah maɗaukin sarki yake cewa ar-rahmanir, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin. A lokacin da mutum ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, a lokacin tsantsan san shi ga Ubangiji yake bayyana, godiya ta tabbata ga Ubangijin talikai ko Ubangijin halittu gaba ɗaya, soyayya kenan. Ar-Rahmanir Rahim, mai rahama mai jin kai, ar-Raja kenan. Mutum ya ringa kwaɗayin Allah ne, ya rahamshe shi, Allah ya cika shi. Ar-Rahman da Ar-Rahim sunaye ne na Allah subhanahu wa ta'ala, kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala sunayen shi ne suna tare da sukukun shi. Allah Ar-Rahman ne kuma yana yin rahama, Allah Ar-Rahim ne kuma yana jinkan mutane. Za ka samu saɓanin sunayen mutane, za ka ga wani ga shi sunan shi ne Abdurrahman, bawan mai rahama. Ana samun mutum suna don yayi tasiri suna a jikin shi, amma sai ka samu mutum ga shi da suna mai kaza, amma sunan da ayyukan wanda mutum basu da alaƙa. To shi Ubangiji sunayen shi iya tare da siffofin shi. Allah Al-Ghafur ne, mai gafara, kuma yana yin gafara har a yanzu. Malik Yawmiddin, mamallakin ranar sakamako, ranar alƙiyama kenan. Wannan dalilin khawf kenan. Mutum zukatan mutane suna razana a lokacin da aka tashi Allah ya tashi alƙiyama. Malam sai ya gama wannan abubuwan guda uku ya tasu a wuri guda, sai ya haɗa su da ayar Qur'ani, alhamdulillahi rabbil alamin, mahabba, ar-rahmanir rahim, ar-raja, maliki yawmiddin, al-khawfu kenan. Mutum ya ringa jin tsoron yinin alƙiyama. Ƙarshen wannan ayoyin, aya ta gaba sai Allah ya ce ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sai malaman Luka suka ce wannan kalmar ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu me fassara ta? Allah gare ka kadai muke bauta, wa iyyaka nasta'in, gare ka kadai muke neman taimako. Sai malaman Luka suka ce na'budu iyyaka, haka larabcin yake, nasta'inu iyyaka, amma sai Allah ya ce iyyaka na'budu, kasancewar ibada duk bautar da mutum zai yi Allah kadai zai ma bauta wannan. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, kalmai nasta'inu iyyaka, to sai Allah ya juya sai zamantu wa iyyaka nasta'in, wajen Allah kadai kuma ake neman wannan taimakon, akan abinda wa ba yi sai Allah. Saɓanin taimakon da wani taimaka min da kaza, wanda abinda mutum zai iya yi,
amma taimakon da ba wanda zai iya sai Allah to Allah kadai ake so ne ka je ka bauta mishi mana yace at-tawakkul tawakkali wa dalilu tawakkul tawakkali ana ta tawakkali wajen wa zaka dogaro kenan Allah yana cewa wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin da Allah kadai za ku dogara in kun kasance ku mu'minai ne ma ya ce at-tawakkul min ajalli ibadatil qalbiyya qala ibnu al-qayyim ibnu al-qayyim ya ce wa at-tawakkul nisfuddin ibnu al-qayyim ya ce wa at-tawakkali shine kusan rabin addini tawakkali da wa muka dogara da Allah Allah yake cewa wa alallahi fatawakkal ga Allah kadai za ku dogara da sharadin kuma in kuntum mu'minin in ji hakun kasance ku mu'minai ne to me imani akwai bambanci tsakanin imani da musulunci malamai suka ce dukkanin mai imani musulmi ne amma ba dukkanin musulmi ba yake mai imani ba na yi imani Allah ɗaya ne na yi imani kaza na yi imani kaza na yi imani kaza duk wanda ya ce shi ko da ke imani Allah kaɗai san mumuni sai dai wasu siffofi ake waɗi na mumuni in ka cika wannan siffofin kana cikinsu amma me ƙauya musulunci mutane da yawa sun mai kauya su musulmai ne amma da gaske su mummune ne a nan ake samun matsala rashin lafiya kake sai ka ɗauki fara a maksi da wasu abubuwa sai ka sha to kada ka dogara akan wannan maganin shi ya baka lafiya wa yake ba da lafiya Allah yake ba da lafiya shi wannan kawai sababi ne ka riƙe sababi yake wasu abubuwa sababin samun arziki ka tashi ka ɗanyi bige-bigen ka amma ba da kayan bige ka ce kuma dole ka san ba Allah shi ne mai arzikawa a lokacin da ya ga dama don haka idan ka ce kai ka yi tawakkali daga Allah to bai kamata ba kuma a same ka a wasu abubuwa ba na can da can wanda ne daga ka mutu akan wani abubuwan kuma akwai matsala zaka ji ana ce ma bai kamata ba a ce ka zamana haka nan ma'ana ka tashi sai ni ake ni daga tashi sai ka samu wasu abubuwa ka rike shi kuma wannan matsala ce musulmi ya mai da al'amurka shi gaba ɗaya zuwa ga ubangiji a lokacin da sahabbai duniya ta haɗa akan za a musu zama guda kafuran Makka da makwabta da ina ne aka taru da aka zo aka ba su labari kuma kunji-kunji da halin da ake akan wani hasbuna Allah wa ni'mal wakil suka ce mu ba mu da wani abu ko mun dogara ga ubangiji haka annabi Ibrahim da za a sa shi a cikin wuta shi ma ka ce hasbuna Allah wa ni'mal wakil sai Allah ya ce kunna ya nar kunna ya nar kun bardan wa salaman ala ibrahim ya zaman to wuta mai aminci game da akan annabi Ibrahim ومن يتوكل على الله فهو حسبه duk wanda ya mai da Allah shine abin dogaro gare shi to wannan Allah ya isar mishi malai ka wani baiti ana yake cewa alal mar'i an yas'a ila alkhair bi juhdihi wa laysa alayhi an tatumma maqasida yana akan mutum ya motsa ya nemi alheri amma ni ce dogara cewa wannan motsin shi ne sababin samun kai shi a samun alherin shi Allah yana cewa wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin
fa huwa ala kulli shay'in qadir. Muje abu na gaba malai yace ar-ragaba war-rahaba wal-khushu. Ar-ragaba war-rahaba wal-khushu. Malai yace wa dalilur ragaba war-rahaba wal-khushu qawluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ar-ragaba da ar-rahaba dukkanin ibadun duniya a ta haka suke tayya, haka annabawa suka rayu. Miye ar-ragaba, miye ar-rahaba? Ar-ragaba shine mutum ya ringa burin samun aljanna. Ar-rahaba mutum ya ringa gudun shiga wuta. Al-khushu'u kuma ne kaskantar da kai. Sai Allah ya gama wannan abin a cikin aya guda, yake cewa ni annabawa gaba ɗayansu suna ma Allah bauta ne tsakanin waɗannan abubuwa. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban, suna bauta mana ne, suna kwaɗayin alherin wajen aljanna. Wa ragaban wa rahaba kuma suna tsoron ne shiga wuta. Wa kanu lana khashi'in, Allah ya ce a gare mu suke kaskantar da kansu. Sallah kake, me yasa kake sallah? Ina sallah ne dan Allah ya sa ni aljanna, ina sallah kuma dan Allah ya kare ni da shiga wuta. A cikin wannan sallah kuma ka dinga mai khushu'i, kana kaskantar da kanka. Sabanin wasu aqidu zaka ji mutum ya zo ya ce ma shi yana sallah ne ba dan tsoron shiga wuta ba, ko kuma yana sallah ne ba dan Allah ya sa shi aljanna ba, a'a shi yana bauta ma Allah ne kawai dan Allah shine Allah. Wannan aqida mummuna aqida ce. Annabawa ba akan wannan aqida ba suke. Dukkan su Allah ya ce ni innahum kanu yusari'una fil khairat, suna rige-rige wajen mi bautar ubangiji. Wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Akwai wani hadisi na ɗaya daga cikin sahabbai, ya isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Rasulullah, in ana sallah ina ji bakinku yana motsi yana waɗin wasu abubuwa ba na fahimta abin da kuke waɗi. Sai manzo Allah yake cewa to kai kana sallah me kake cewa? Yake cewa ni ina bauta ma Allah, ina cewa Allah ya sa ni aljanna ya kare ni daga shiga wuta. Sai manzo Allah yake cewa haula halu dandi, yace mu ma ibadun da muke gaba daya muna so Allah ya sa mu aljanna ya kare mu da shiga wuta. Kenan ka ga meye mutum zai zo yana sallah, yana ibadu, yana azumi, yana sallah, kuma yace shi yana wannan abubuwan ne kawai dan Allah, Allah ne ya saba mu annabawa. Kuma duk wanda zai zo da wani abu daban sabanin annabawa bayan da zai kuma a ci akan dake yake, mun fahimta wannan? Kenan me duk ibadar da mutum zai yi ya zama tomi, yana kwaɗayin rahama Ubangiji, yana tsoron kamawa uba ta Allah, yana khushu'i daga ciki. Al-khushu, qad aflaha al-mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Allah ya ce mu'minai sun rabauta, saboda me suka rabauta? Allazina hum fi salatihim khashi'un, wa'inda a cikin sallarsu suke kaskantar da kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, suna sallah gaba ɗayansu ne suna masu khushu'i ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa ju'ilat qurratu ayni li ayn qurratu ayni fi salah, an sanya mun sallah ta zamanto ma'ahuce sura. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk lokacin da al'amura suka rikice sai ya ce ya Bilal arihna bi salah, ya Bilal hutar da zakatanmu ga yin sallah. Duk lokacin da al'amura suka jago ne karasa ya zakai tashi ko har sallah raka'a biyu ta isa. Akwai addu'o'i jiyawa in mutum a cikin damuwa yake me ya kamata ya karanta, me ya kamata mutum ya lazimta a lokacin? Mazala duka ya koyar da wannan abubuwa. Daga cikin khushu'i da bai kamata ba a ce
musulmi yana yin shi shine khushu'i na mi ahlu shirk tarahum khashi'ina inda qubur awliya zaka ga mutane suna mi kaskantar da kai a lokacin da suka je wajen wani kabari na wasu da aka ce waliyai ne khushu'an wa zullan la yakunu minhum fi buyutillah zaka samu mutum yake gindin wani kabarin yanda yake nutsuwa da jin a ran shi cewa na kabarin nan yana da wani tasiri a rayuwar shi mutum ko a gaban Ka'aba bai irin wannan abu wanda kuma wannan haramu ne wanda yanzu duk mai amfani da yanzu harkar social media zai gani lasiya ma abin da harkar shi ma sharaka tasawwur saka ga mutum a gindin kabari yana abinda ko a gindin Ka'aba bai iya yin shi mutum kaga ya rasa ne ya zubi gaba ɗayan shi a gindin kabari me yake yana kaskantar da kanshi yana roƙon wannan na kabari kaga wannan duk lokacin da ya mutu akan waka an kare shirka ce to irin wannan abun Allah kadai kamata a ce mutum yana irin wannan khushu'in a ran shi manzo Allah ya ce yana cewa in za a roƙon ruwa ana hutawa ne a kaskantar da kai kuma sai mutum tuhahin da yake jikin shi juya shi ma'ana ƙarshen mutum ya zubta duk wani abu da yake ji da shi an zo an kaskantar da kai game ga Ubangiji ana roƙon shi a lokacin sai Ubangiji ya amsa mana roƙonmu ma'ana ce abu na gaba al-khashiya tsoro sabanin wancan ودليل الخشية ما لك تقوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني أدلوك تند أكت وتا الأمة تاخد أكمك تكفل سورة ألا يتيم واخشوني نكأيم ذاك وجي سورة ما لنا تيوى إنما يخشى الله من إباده العلماء كثاني وإن ستنجي قوة سورة ألا شو سوني بعد ما سوني سوس كثان أبنجي su suke karanta ayoyi su suke karanta qur'ani su suke tadabburi game da ayoyi su suke karanta hadisi su suka san maganganun da manzo Allah wani duk wanda za a ce ma wannan masani ne kaga bai tsoron Allah to abu bai tasiri a cikin shi ba ka karanta qur'ani ka karanta hadisi kuma ya zama to ba ka tsoron Ubangiji akwai matsala abu bai tasiri akan ka ba ما هيك تشوا ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير ما الله هيك تشوا كاغا وايند سيكي صورن اوبنجين سو بالغيب ا لوكاتين دمي سيكي سو كداي كاي دي ني كاجي برتي ني كانا وني ودي نا دبا تو ا لوكاتين خشيا تكي اي khashiya ba ta aiki a lokacin da akwai mutane a wurinka kana cikin taro ne kana wani wuri ne da mutane duk abinda zaka yi ana kallon a'a ita tana aiki ne a lokacin da ka samu kanka kai kadai ka je barci ne farta mutane a duk kadan ka sani kake kana aiki ne kana wani wuri ne a lokacin khashiya take aiki Allah ya ce innal ladhina yakhshawna rabbahum kaga waɗanda suke tsoron ubangijin su bil ghaibi a lokacin da suke su kadai lahum maghfira wa inna sun san tun cancanta ubangiji gafarta musu wa ajrun kabir kuma Allah zai ba su lada wanda yake mai girma daga cikin addu'o'i da aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mi Allahumma qsim lana min khashyatika Allah muna su ka raba mana saboda al-khashya wani abu ne wanda in Ubangiji ya maka to kai kuma ka samu wata ni'ima wadda ba kowa same ta ba a lokacin da kake kai kadai ka ji cewa ba za ka saba ma Ubangiji ba wannan ni'ima ba kowa Allah yake ba ita ba al-inaba mutum ya maida al'amuran shi gaba ɗaya zuwa ga Ubangiji ko kuma mutum ya koma ga Ubangiji ودليل الانابه ما له يتي دليل الانابه قوله تعالى الله يانا تيوا وانيبوا الى ربكم واسلموا له ku mai da al'amuran ku gaba daya ko kuma ku koma zuwa ga Ubangiji gaba dayan ku wa aslimu lahu ku sallama ma Ubangiji ka koma zuwa ga Ubangiji ka sallama ma al'amuranka
al-istislam wal inqiyad al-islam kenan ko ka yarda ka mai kauya mi al-islam mi al-inqiyad na al-islam na misali na mai kauya al-inqiyad kuma abinda aka shar'anta maka ka yarda ka bi misali sai aka ci wani kamu wannan tinke sai ka ji wajen wannan tinke tana kallon ka ta tsaya ka sa mata igiya a wuya ma'ana ta yarda kenan sai al-inqiyad sai ka jayo ta sai ta biyo ka ma'ana ta miƙa wuya ta yarda kenan a lokacin da ka je wurinta ka sa mata wannan igiya ta yarda a lokacin da ka jayo ta sai ta kisa jayuwa ba ta miƙa wuya ba kenan kawai ta yi imani ta ce ta musulunta to haka musulmi zaka samu musulmi ya ce ya musulunta amma dokokin Ubangiji yana bi a'a bai zama mumuni ba irin azu kenan shi ana so in ka musulunta dokokin Ubangiji ko ne ka ranga bibiyar su ɗaya bayan ɗaya duk abin da Allah ya ce ka yarda ka ji daɗi ba ka ji daɗin shi ba kawai yarda ake so kai ka bi wannan al'amuran al'ina ba kenan sai ma ne ƙara ka aya ta gaba wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id haza ma tu'aduna bi kulli awwabin hafiz man khashiya ar-rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib wa uzlifatil jannatu lil muttaqin a lokacin da aka kusanto ma wanda suka yi imani da aljanna ghayra ba'id ma'ana ba a nisan ta ba aljanna aka kusanto ta ga masu imani sai Allah ya ce musu haza ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz wannan shine abin da muka ma dukkanin mu masu yawan ibada da kiyaye dokokin mu sune abin da muka musu alƙawari man khashiyar rahman bil ghaib kaga wanda ya tsoron ubangijin shi a lokacin da yake shi kadai waja bi qalbin munib ya zo ma ubangiji da zuciyar da ta yarda Allah Allah ne ka mai da al'amarin dukkan ta gaba ɗaya zuwa ga ubangiji abu na gaba al-isti'ana wanda muka bayyana shi dazu neman taimako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah gare ka kadai muke bauta wa iyyaka nasta'in gare ka kadai muke neman taimako fa a neman taimako kowa a wajen abin da ba ne iya yi sai Allah kuma ka nemi taimakon wani bawa misali arziki ba wanda yake baka arziki Allah kadai yake yi idan ka ji an ce annabawa ba sa ba da arziki to ba zagin su ba kai ba aikin su bane aikin Allah ne baka arziki aihuwa ba wanda yake sai baka aihuwa Allah yake baka aihuwa in ka ji an ce wani bai sai baka aihuwa ba wani bai sai arzuta ka ba to ka kwantar da hankalinka ko da wannan mutumin iya da wata falala ta daban to idan aka ce kaza ba aikin shi bane ko bai sai bai kaza ba zagin shi bane akai abu ne ba aikin shi ba magana aihuwa ya hau liman ya sha'u inasa wa ya hau liman ya sha'u sukur aw yuzawwijuhum sukurana wa inasa Allah yake cewa walillahi mashriq wal maghrib aya baya yakhluqu ma yasha Allah shi yake halitta abin da ya dama ya habu liman yasha inasan Allah shi in ya ga dama shi ke ma kyautau kyautan mata ga wanda ya dama wa ya habu liman yasha zukur kuma shi yake kyautar iya maza ga wanda ya so aw zawwijuhum sukurana wa inasa in kuma Allah ya ga dama ya hada ma maza ga mata ya baka wa yaj'alu man yasha aqima in Allah ga dama kuma yasa ka juya baka aihuwa duka wannan muna rayuwa da irin wannan kallon abu wanda in ka gan shi gaba ɗaya shi sama da biyar mata ne wani sama da biyar maza ne wani biyar maza da mata a cakule wani kuma gashi babu to ba wanda yake wannan abu sai Allah
dan an ce annabi kaza bai iya baka aihuwa ba zage shi baka yi a'a wannan aikin ba aikin annabi bane arziki Allah kada yake bada arziki duk mutumin da ka ganshi da arziki bai isa bai ce bari fito rigar arzikin wannan ya sa ma wannan talaka a shi ma sai ka tsare shi zakka ga mutum a dauke miliyoyin kudi a bashi jin kadan sun lalace ba yanda za a yi ka arzuta mutumin da Allah ya ci bai arziki ba kuma ba yanda za a yi ka talautar da mutumin da Allah ya ci bai arziki arzikin ka daban arzikin ɗanka daban zakka shekara 20 30 40 ba wai ka komfila ka ba su ce biyu uku ko kuma biyar yau aka ma aihuwa kahin magaraba sai ga ɗanka iyar komfila sama da goma haka Allah ya rizuta shi kai kuma wa ana ganin ka ba wanda baka ba a baka da bayar arzikin ka bane haka to wannan isti'ana in iyaka na'budu iyaka nasta'in Allah kai kadai muke bautawa ma da kai kadai kuma muke neman taimakon ka sai manzo Allah yake cewa mi izasta anta idan har zaka nemi taimakon wani abu fasta'in billah ka nemi taimakon Allah amma akan mi abinda ba mai iya yi sai Allah amma kana tayi akan mutu wani abun kai faɗi wani taimaka mutu da kuma wani wannan ba shi ba ke magana akai wannan kowa san ba ba akan shi ake magana ba wani abu ne wanda mutum yana iya yi ko ga kai da shi zai taimaka ko wani ba shi ba ake magana akan abin da mutum bai iyawa sai Allah kuma ka zo ka ce wani imin to ana ake magana ake samun matsala shi yasa ne manzo Allah yake cewa izasta anta idan har zaka nemi taimakon wani abu to fasta'in billah ka nemi taimakon wa Allah daga cikin taimakon da ba matsala bane tsakanin mutane Allah madaukakin sarki na yake cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku ringa taimakon junanku akan aikata ayyuka na alheri da yin taqwa wa la ta'awanu 'alal ism wal udwan kada ku ringa taimakon junanku akan al-ism wal udwan aikin sabo da wuce iyaka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه الله ينا تيمكون باوا متكب باوا ينا تيمكون دان uwan shi kenan ba irin wannan taimakon ba ake yi ana taimako na zamantakewa da wasu abuwa wanda shari'a bata hana ba wannan mai ana so musulmi da musulmi zamanto sun yi ta'awuzi ana sun hadu akan abubuwa na alheri to duk mutumin da ya kasance a cikin taimakon dan uwan shi shi kuma wannan mutumin Allah zai kasance a cikin taimakon shi ma wannan Allahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhihi al-isti'ana kenan abu na gaba al-isti'aza neman tsari wa ya kamata ka nemi tsarin shi kuma da me ake neman tsari wad dalil isti'aza mala yace dalili akan isti'aza qauluhu ta'ala mala yake Allah ya rubuta sarki yake cewa qul a'uzu bi rabbil falak qul kace fa'ilul amr kenan umarni ne aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bashi umarnin Allah qul a'uzu bi rabbil falak ka nemi tsari ga ubangijin falaki a lokacin da dare ya duhu to ka nemi tsarin ubangiji a wannan lokacin sura ta gaba qul a'uzu bi rabbin nas umar zalaka ba umarni ana ka nemi tsarin Allah game da ni ubangijin mutane مدعو آية سورة فاري قل أعوذ برب الفلق آية تقبع من شر ما خلق ألا إنا نمسألن كالكامل تكهن أبن دكاه لسا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ايه تغوا ومن شر غاسق اذا وقب الله انا نيمن صرنك ا لوكتين دا دري دوك قري ومن شر النفاثات في العقد ا لوكتين دا كما اكي قله قله duk wani sihiri da ake yi zaka samu a cikin dare ake yin shi wani abubuwa zaka samu duka ne a cikin dare ake yin su wani sharri hasidin idza hasad ka nemi tsarin ubangiji a lokacin da Allah ya ma wata ni'ima mai hasada yi hasada to ka nemi tsarin wannan hasada ta yi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-aynu haqqun ido manzo ce ido gaskiya ne me mu ido a Hausa kambun baka ko kuma maita da ake ba babu mai mai mun suka ce babu mai a musulunci mai kalma ce ta Hausa babu mai sai dai kambun baka me kambun baka mutun zai ga abu wanda ya bishi ya burge shi sai sai kai motar wani kyau gare ta a gidan wani kyau gare shi da yayi wannan abin ko sai ga abin ya samu matsala me yasa iya da kambun baka a bakin shi shi ko kambun baka halitta ce Allah yake halittar mutum da wannan abu wataƙila mutum bai ma san ba yana da wannan abu lokacin da mutum ya yabo abu abin ya samu matsala sai aka gano daga lokacin da wani ya yabo wannan abin ne abin ya samu matsala sai aka wannan mutumin ko aka kayan shi a wanke su a baibai sai aba wannan mutumin yayi waka ko ayi famu shi ko mutun ya arwalla shine maganin wannan abu kambun baka kenan shine al-aynu da larabci al-aynu haqqun mazala ce kambun baka gaskiya ne a zamanin mazala sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud ko bin Abbas mutun ne siri bai da jiki jawa amma kuma Allah ya bashi jiki sai ya hausa man wata shibka haka sai aka ga bayan shi sai dai daga cikin sabu ne ke cewa kai wannan tun fata gare shi kawai sai fadi sai aka dauko shi aka kashe wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai aka ba manzo Allah kaji kaji ai daga wani lokacin da wani magana ko sai wani ya samu matsala sai manzo Allah ya ce a kashe sai manzo Allah ya ce to me yasa junan ku zai ringa kashe zai ringa wanda in junan ku kalu sai manzo Allah ya ce kawai yi magana ce lai sai ya ce i al-aynu haqqun magana wannan da kai ita ce matsala ta shi sai mutumin ya arwala ko aka kayan shi aka wanke sai aka yi hawa to sai ya tashi to wannan mutumin sai manzo Allah yake cewa a dariya ce suka mishi akan mai jikin shi Allah ba shi karamin jiki haka sai manzo Allah yake cewa kun wannan kawata shi ta hidusun Uhud yauni a ranar tashin kiyama shi wannan sahabu kenan mi mu ringa neman tsarin ubangiji akan mi manzo Allah sai ya ce mi in mutun zai barci ya nemi ya karanta mi qula uzai qula uzu bi rabbil falaq da bi rabbin nas qula uzu bi rabbin nas ita kuma aka ce manzo Allah ka ce qul a'uzu bi rabbin nas ina neman tsarin Allah ga ubangijin bi mutane malikin nas mamallakin mutane ilahin nas ubangijin mutane min sharri waswasil khannas da sharri bi waswasi shi dan kenan al-khannas wanda ba a ganin shi allazi waswasu fi sudurin nas wanda yake sa ma zakatan mutane waswasi shi dan kenan duka wannan isti'aza ce shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a duk lokacin da mutum yazo yin barci ya karanta qul a'uzu bi rabbil falaq da qul a'uzu bi rabbin nas mutum ya gama da qurbu Allah in ka gama su uku ita kuma za a baka lada kamar kasan fi al-qur'ani Al-Qur'ani ya rabu gida uku akwai abin da ya shahi bangaren aqida ne ikhlasi tauhidi to qul huwallahu bangaren tauhidi ce gaba ɗayan ta kenan duk mutumin da ya karanta su uku kuma ya karanta Al-Qur'ani haka manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam mana ya ce abu na gaba al-istighasa neman taimakon gaggawa ka shiga cikin matsala kai tsaye hankalinka da tunaninka da komi kuma zuwa ubangiji shine istighasa istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum wannan aya ta sauko a yakin Uhud, yakin Badar. Yakin Badar, yakin Badar an yi shi tsakanin musulmai da kafirai, musulmai suna 300 su kuma suna wayar 1000. Dole ne a nemi taimakon gaggawa a lokacin. Sai manzo Allah ya daga hannu yana addu'a. Daga cikin addu'o'in da manzo Allah yake cewa, yake cewa ya Ubangiji, waɗannan mutum 313 waɗannan, daga su babu wani kuma musulmi suna a duniya. In ban da wanda aka bari a gida, in Allah in aka hallaka waɗannan, magana abota ma Ubangiji a ƙasa kuma babu, sai dai wasu da mutane daban. Sai manzo Allah ya nemi mu istighasa Ubangiji a wannan wajen. A lokacin sai Allah ya kawo musu taimakon gaggawa da mala'iku wajen 70,000 a lokacin. Kai tsaye. Shi yasa asira in ana karantawa za ka ga sahabbai da sahabbai, wani yana cewa a ni na kashe wani, wani ne na kashe wani, ko ni na kama wani, ko ni na kama wani. Saboda wannan yaƙi tare da mala'iku aka yi shi. Zakka ga sahabi ya zo ya ce, ya Rasulullah, na ɗaga takobi na kahin in sari wani, kawai din gan shi a zubi. Wasu kuma daga cikin sahabbai sun ji ƙaran dokinan sauran mala'iku ma da suka zo. Mutum hidin ringa jin sauti na a bayan shi kawai. Manzo Allah ya ce, wannan yaƙin da koga tare da mala'iku aka yi shi. To istighasa, manzo Allah yake cewa a duk lokacin da mutum zai istighasa, to ya nemi taimakon gaggawa a wajen Ubangiji. Istighasa malamai sun raba ta gida biyu. Akwai taimako da zaka nema a lokacin da kake bukata, shi wani ba haramun ba ne. Sai malam ya ka aya ce zuwa fastaghasa wallazi min shi'atihi ala allazi min adu isa anu Musa. A lokacin da wani bakirde za a zalunce shi, ɗaya daga cikin mutane annan Musa zai yi ta'addanci akan wannan ƙabila ta annan Musa, sai wannan mutum yake cewa annan Musa taimaka mu, sai annan Musa ya taimaka mishi. Me yayi a lokacin? Fa wakaza Musa ba qada alai, annan Musa ya bigi wannan mutumin. Kai mutum ya mutu, aka nema wa ya kashe wannan mutum aka rasa. Haka kuma lokacin bayan kwana biyu wannan mutum kuma sake jin rigima da wani, annan Musa ya zo zai taimaka mishi, kawai sai aikata ta zai same shi kuma. Sai ke cewa, Musa kana so ka kashe ni ne kamar yadda ka kashe wannan mutumin? Sai asidetu aka ce, ashe mutumin da ake zargin an kashe annan Musa ne kashe shi. To ya za a yi? Sai aka haɗa aka zo zama a gidan Fir'auna, ya za a yi? Ashe a lokacin akwai cikin fadar Fir'auna wanda ya yi imani a lokacin, amma bai bayyana imanin shi ba. Saboda in ya bayyana kashe shi za a yi. Sai ce, to annan Musa kaji kaji fa, ana nan ana renewa a kanka, kuma ka san sarai daga an kama kashi kaza. Sai annan Musa ya bar gari. To irin wannan taimakon da ya nema shi bai cikin taimakon da aka yi, aka haramta a ciki. Sai malam ya ce, azzab, yanka. Allah da kuma sarki yana cewa, qul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la. Da yanka na, wa nuski, da soke taguwa da ake yi, ko yanka da ake yi, wa mahyaya da rayuwata, wa mamatiya da mutuwata, duka mi lillahi rabbil alamin, gaba ɗaya suna ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, la sharika la, ba zan yi shirka ga Ubangiji ba. Mahallin shahid wa nuski, idan mutum zai yanka, ana so ne ya yi yanka saboda Allah. Kuma zub da jini yana ɗaya daga cikin abin da yana janyo ma mutum kusanci ga Ubangiji. Kai tsaye ka wuce ɗan kuɗinka ka sai dabba ka yanka, wannan jinin da ka zubda ka yi shi ne saboda Allah kaɗai, ba wani bane ya sa ka, ba wani bane ya ce ka yi kaza ka samu kaza, ka yi yanka ne saboda Ubangiji. Shi yasa aka shar'anta mana sallar layya, sallar layya a lokacin da aka hau Arfa washe gari yanka aiki sai a soke raƙuma a Saudiya kenan a Makka mu kuma da bun mutayi ba to wata ibada zai sai Allah ce mu kuma mu kama dabba mu yanka mu zubda wannan jinin wannan jinin da zakka zubda neman kusanci ne kake ga Ubangiji to kuma ibada ce ba a yin komi sai ga Ubangiji ba za ka yanka ba to wannan yanka ko manzo Allah ya ga mana ya ake shi yauci ake shi duk wanda yanka dan yashi kahin a hauɗi bai daya ba sai wanda mutum nawa ne duka manzo Allah ya mara gomi a lokacin shi ma menene aka yi sayiya tana yi zo yanka manzo Allah ya ce saboda bi ka yanka lokaci bai ba sai yake cewa ina so ne makwabta na basira su fara cin wannan sarkata wani sai manzo Allah ya ce kana da wani abu bancin wannan dabba sai yake cewa akwai amma abin da kai a yanka shi ba lokacin kamar akwai bunsu akuya tumkiya rago saniya raƙumi duka akwai wasu lokaci da sai sun kai ake laye da su sai yake to ina da wanda amma bai kai ba ya lokacin za a lige da shi sai manzo Allah ya bashi rangwami a lokacin da yake wannan abu amma yanka da mutum yake yi ana yin shi ne saboda Ubangiji ba a yi yanka saboda wani abu ko gumki ko kabari ko wani abu na daban ko wani shar'anta ma abu kaza sai ka yi yanka kaza wannan ba a yin shi in kana neman kusanci ga Ubangiji kawai ka tashi ka samu kuɗin ka sai wata dabba ka yanka dalilin haka ne ka neman kusanci ga Ubangiji shi yasa za ku ga Larabawa ne sai su aiko kuɗaɗe sai kawai a zunta musu jini kuma a yi sarka da namu abu ne mai mahimmanci mutum ya zubta jini saboda Ubangiji subhanahu wataala abu na gaba annasu alƙawari wani irin alƙawari Allah ya ce yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ka ɗauki man Allah alƙawarin za ka yi wata ibada to in ka ɗauki wannan alƙawarin dole ka yi shi shi ne malamai suke cewa shi ba a so mutum ya yi irin wannan alƙawarin amma in ka kuma dole ka yi Allah ba na abu kaza ni kuma zan yi abu kaza Allah examen nake to Allah ba in ka bani wannan examen zan yi azumi goma malamai suka ce haramun ne mutum ya yi irin wannan abu amma in kai kuma ka sanar da zamin dole ya kai wannan azumi ko ka mutu sai a rama mashi saboda wajibi ne ka biya in ka mutu kuma ɗan uwan ka su rama wannan azumi shi yasa ba a so mutum ya rinka ma Ubangiji ba ni in baka Allah ya yi ma abu kaza ni ma in ba kaza ba a so kawai in yi zakai ka tashi kai tsakaninka da Allah ka wuce wajen amma Allah ba ni in yi kamar gwar Ubangiji kake yi nan da shekara uku da ta wuce duk zamanin corona ko huɗu ko biyar ma akwai wani a Najeriya da ya yi irin wannan alƙawari ko kuma he yake tambaya zai yi iya aiki ne a hukuma ta harka wasu wani kwamiti ne da yake cewa in Allah ba shi miliyan goma akan harkar corona shi kuma zai ma Allah azumi juhu cikin ikon Allah kuma ne Allah ya ba shi wannan abu ya samu wannan kuɗaɗen iya daga cikin waɗanda aka raba kuɗaɗen aka ba taimakon da ake bada na corona har aka sai samu irin wannan kuɗaɗen wai kuma yake tambaya ya zai shi da ɗaya ne da malam aka ba shi amsa in baka so ka ci wannan kuɗin bai da musu kuɗin su in kuma kana so ka ci azumi dubu ko aƙalla ka yi shekara shida kana yi a yau kai gobe ka bari kun gani kuma miliyan goma da wala an ta mai to irin wannan abin kamar kwada Ubangiji ne yake Allah ba na abu kaza amma ka abu kaza amma a ranka ka sa Allah bulaguro ne ɗan kwana ya yi in Allah ya dawo da shi lafiya lau ku kuma san ma zan yi alƙawari na ma kai na alƙawari zan yi azumi kaza kuna a ranka ne ba wani ba ka gaya ma wasu abubuwa ko kuma shari'a ko kai ne zaka yi bulaguro in alam komai ya daidai da insha Allah zan kara shi kai in ka tabbatar da haka kuma zakai an mutane suka sani to ko ka musu ya biya ma bashi wannan lokaci yago subhanallahi wa bihamdihi wa shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.